daga muryar Amurka a Washington DC.
Ya Allah, muna roƙonka daga kawo mana mafita. To amin, Malam Sadiq.
Amsar Anas Muhammad Sale yace salam VOA sai dai mu ce Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba a duniya baki daya sannan kuma wanke hannu kadai ba zai yi magani ba dole sai an hada da wanke zuciya
wai kizara ga kuma maman Sagir abin tausayi tace salam VOA ni a jahar Gombe nake kuma ina sayar da mangyada mijina buhuhuwa yake sayarwa muna da yara biyar kuma muna zaune cikin rufin asiri amma daga kullowar wannan annobar mun shiga halin yazami saboda hana zuwa kasuwannin kauye Allah ga magare ka
Abdullahi Muhammad yace ai ba waɗanda suka kai mu shiga cikin halin wahala mu mutanen Kaduna abin sai addu'a
to sai kuma amsar Ibrahim Zaria yace salam VOA gaskiya abun ba daɗi jama'a suna cikin mawuyancin hali Allah shi kyauta
sai amsar S Ibrahim Hawwa'u inda tace muna cikin wani irin yanayi dan mu daura muna cikin lockdown tun asabar har yau ga yunwa wani bai ji ba wani ya jita Allah ka dube mu rahama
sai amsar Ado Salati goma ga Annabi Rijau inda yace salam yau da gobe wallahi ni bani da wata damuwa in ban da hana ni zuwa sallar juma'a da mahukuntar kasa ta saka yi domin nayi imani da cewa babu wata cutar da ta isa da cutar da ni sai da yaddar Ubangiji don haka ina roƙon Allah ya murƙushe mana cutar coronavirus kafin watan azumi ya tsaya domin naga cutar na santa hana wato musulmai yin azumi kamar yadda ta sa aka hana su yin sallar juma'a
Muhammad Aliyu yace salam yau da gobe ni mazaunin karamar hukumar guri Jigawas kuma ni manomin albasa ne amma saboda rashin mai saya gashi muna fuskantar asara
to sai kuma amsar hadin gwiwa daga Jamilu Musa Saban Layi da Fatima Zaman Dagi Allah sa na faɗi sunanki daidai Fatima saka ce salam yau da gobe Hakika mu talakawa muna cikin damuwa musamman a yankin mu na birnin Gwari ga rashin sallar juma'a ga rashin tsaro ga kuma uwa uba talauci
Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Muhammad Mustafa Madina Daura yace salamu yau da gobe wannan yanayi da duniya ke ciki na annobar COVID-19 ya saka al'umma cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
to jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna domin jin tattaunawar Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana a zauren namu
muna ta daukan cewa yanzu za a fara Romeo and Juliet za a fara Majnunu Laila yana da rera ma Laila shiwaka Laila kuma tana kewa sai muke ganin kamar anya hakan ne to amma fa ga kuma za mu sani ba daga bangaren su ko su abin ya musu zanzam
shin wannan hutu da aka bada wanda ya kama na dole ne domin kiwon lafiyar mu wani kuma dama ne da aka bada na inganta zaman kewa tsakanin miji da mata da kuma ƙara dankon soyayya ku auna da mizani 100% nawa za ku ba shi wannan dadin zaman da kuke da ku da iyalin ku wanda kun dade rabon in fact kila matan da kuka yi aure aka yi sati na farko din na kila ku ƙara zama da ita haka da dadiya ba amma yanzu ga ku ga yara ayi soyayya ayi wasa da yara to yaya bi za ku ci akai naje kun shiru ne abin ya muku yawa kenan
dadin ba wai yawa bane ba abu dai wato na farko wanda ya kamata mu hankara a rayuwar mu musamman arewa kuma mu ce Hausa Fulani akwai wata al'ada da aka gino akan ta kuma wani karin magana da ake cewa zaman gida sai mata
auto
to zaman gida sai mata a lokacin da wataƙila a tunani na al'adar Hausa ta fito da wannan magana saboda an san namiji shi ne mai faɗi tashi ya nemo abin da iyali za su ci to kaga ko ba yadda za a same shi a gida ana nan za a same shi ya fita fafatawa ya je shi bai buga nan ya buga cin ya kawo abin da iyali za su ci to zama kuma darshan a gida da mama ta ne su ko ba fita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su kuma ba fita sai dai su ga gashi nan kawai an kawo to yanzu zamani sai zo ya canja abubuwa
eh musamman wannan lalurar da aka shiga
kawai ce ba
yana kai ina gaskiya ba kake da
kai magana za su yi abinda maza za su yi mata sun fi bata shi to madalla to wato
anya ba bata maka rai da safin nan ba
to
mai ke yi bai tabarawa
dama
zaman gidan nan
dama saurara
kaga an baka hutu ka zama kuma da iyali sai kuma ya zama laifi
idan kika lura an zo an ce dama wannan kullun an kasa shi gida uku
to
idan kana da kudi you are isolated ka shiga isolation din kana da
kanki
an kebance ka idan baka da kudi a quarantine
amma
ka shiga kukurbi yace za ka hada ku kuma da mace masifaffiya to ya complete lockdown
ba magana
an kulle ka da kwado har an wurgar da mukallin
ba magana amma shi ma mace akwai masifaffi wanda idan ma'aikaci ne ko kuma yana
zuwa ne
sai wata bata ganshi ba
ta tana
kuma mamarin
mijin ina kai ki wannan
yanzu ya zo ana so a gina
su ina
da kai ina taba korafi ni na dauka zami ta samu ta goma shi ne akan wannan alaka
to ake hajjia binta na dauko miki ina baki bayani ne ko ba haka ba
to ai saboda lokaci na fi son ku je
to
abinda yake mana daidai inda ake
abu abinda yake akwai da yanzu aka fita su mu ma mazan yanzu aka dauka cewa zaman gida sai batan nan shine cewa koda baka da abun yi to ya kasance kana da majalisa kana da inda zaka fita ka je ka zanna
ka kai gulma ka kalli mata mutane ka abin
ka kama hanya ka
koma kofar gida
koma kofar gida
kai da yake yin da kai
yake yin da kai so ba zaka je zanna abin da ba to wa'annan na daga cikin abubuwan da ke akwai so sannan al'adar mu a kasar Hausa irin wannan dankon zumunci na farko dai tukuna kuma ta ma tukuna tashin farko sai da aka gaya muku kafin aka kawo ku gidajen maza duk matar da ta riki miji uwa za ta mutu maraya
a wani makarantan
makarantan ku ta mata
a
kasar Hausa ne
ai ku kuke ba mata
ai a kasar Hausa dai an san da wannan sannan na biyu aka zo aka ce to kin ga shi dan namiji ba dan goyo bane
to ai ya girma ne shi ya
san sannan duka dai sannan na uku aka zo aka budi baki aka ce to fa shi namiji zuma ne sai da wuta daga karkisa kan mishi so sai kasance shi kuma namiji a kasar Hausa wannan abubuwan da ake tsaki aka zo sai ya shigo cikin gida na farko an ce mishi in tarike ka a uba za ta mutu maraya to yanzu abokin gaba ya shigo sannan sai ta ja ma aji sai ta nuna ma
ba ta gaskiya wannan duk kasafi ne da ta baka da wani shaida zaka nuna ko kuma gashi an yi shi a radio matan sun fada maka
yanzu dai
yanzu ina son dawo kan batun
yanzu dai ba zai ke sanya shi a radio aji ba
ai amma wannan
da nake
so mu tattauna akan shi ne maganan wannan dama da kuka samu na inganta soyayya tsakanin ku da matan ku wanda kila wannan lokaci idan ka fita tun safi sai dare zaka dawo tun tayi kulliya ba gani kake yi ba in tayi abinci mai dadi har sai ya huce kafin ka iso saboda haka yanzu ga dama na ku inji bature yana cewa da candlelight wato zaka ƙara raye wannan soyayya da aka yi tun na farko
yanzu ba ku raya ba ba dai kwa sake kwa ta barbara
ne a hakuran kai da kuma abin da ake so
wannan zaman hutu na cutar
kwamfuta
za mu ce wata sabuwar makaranta ce
ko
ta koyon darussa kuma duk yadda ake tsammanin cewa mutum zai koyi wannan darasi ba dole bane ya mishi dadi ba dole bane kuma ya musguna masa ya danganci wani irin iyali kake da su na biyu ya danganci kai wane ne saboda koda kana da iyalin zance kai ne shugaba a gida
haka abin
kai kake kawo duk abin da ya kai na ladabi da kuma kyautata jin dadin iyali mafi yawan waɗanda ba su saba zama a gida ba su ne za su san illa wannan al'amari yanzu
illa ko kuma su ga amfani
illa ce wani in faɗa miki tunda aka raba goro na daurin aure da shi da matar su zauna minti 30 rai bai baci ba yana da wuya
to ba ga dama ta samu bare ƙara fahimtar ko wace ce ita shi ma ita ma ta ƙara fahimta
lokacin da ake wancan zo
bari faɗa
farkon abin nan aka samu wannan ba a sauki
sai saboda ba ta da wayo ne shi ma yana da kuruci
to shikenan yanzu yayi wayo
idan ka ce zaman ka din nan cewa zaka gina wata soyayya tsakaninka da iyalinka bai fi ni a gare ni kashi 20 cikin 100 ba
to a gwada
kashi 80 cikin 100 duk na kunci ne bari in faɗa miki
gaskiya wanda zai sama ya takali da ai an fara rage
to amma abinda nake so a fahimta shine in har za a zaro magana cewa zama zai sa ka fahimci, akwai abubuwan da zaka fahimta. Shi yasa na bada kashi 20 cikin 100. Na farko lazu muke dan cece kuce dayar raha da sauransu. Idan kana zaune da mace a gida ko da wani lokaci abinda za ta ce maka babu kasa, kawo kasa. To ai kaga a lokacin da wannan zaman zaki fahimci cewa a shi matan nan lokacin da nake dannawa in tafi ban kaurata daga jali sai lokacin da na dawo in zo in tarar da kuma an dai yi dabarar da za ta kosar da ni, to a shi matan nan tana ce maka. Zaki fahimci cewa a shi matan nan lokacin da nake dannawa in tafi ban kaurata daga jali sai lokacin da na dawo in zo in tarar da kuma an dai yi dabarar da za ta kosar da ni, to a shi matan nan tana taimaka mani.
To kaga ashe akwai damar da yake da shi na gojewa matan nan.
To ta bangaren ta da yake baya fita duk lokacin da su ce kawo ya ce babu. Kawo babu, da bai ce mata babu,
zai dai yanda
yake sai ya ce bari mu kokarta ko kuma Allah ya kawo
kawai zai dawo.
To yanzu ko ya san Allah na tuba, in dai ba wani yazo ya kunkusa mai kofa ba yace ga zakka ko kuma mun muka tausaya wa juna muna tallafawa ƴan uwanmu, domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu fara kira akai dole mai hali a unguwa ya tallafa.
Haka
shikenan ga wani bayanin da ya wuce. To amma sai a lura da wani abu a halin da ake kuma ciki yanzu, ko da kana da kudin kunshi a ajihu ko kuma ka tanaji wani wuri ka ajiye su wanda ba al'adarmu bace musamman a arewacin kasar nan, kullun sabon kadi yake na miya a gida.
To ai saboda korafin da kuke yanzu kuke ci sabuwa,
to yau an wahi gari ko da kana da kudin kawo. Kada mu manta fa dukkan wani ko da danka ne yake cikin gidanka zaune yana aiki, yau ya dawo gida
haka ne an ƙara karuwa
kwanan shi daban. Duk almajiran da kake da su waɗanda ka tura su makarantu daban-daban duk sun dawo. Don haka idan da kai da ita da waɗansu ƴan kwamyami guda biyu waɗanda za ka cika ma
yasu garin kwaki
wannan su wannan inda gama yawwa, to sai kaga cewa akalla ba a ƙasar ba kana kashi wajen linki 10 na abinda zaka ke kashewa.
To amma wajen naji tunda ko fara magana na korafi ne dai ni ban ji inda ko fa faɗi wani
abu. To bari in faɗa
shi wannan
abinda ake yi
abinda yasa wani abu da za a ƙara da shi
na ni na faɗa miki na ce miki kashi 20 cikin 100 shine yake farantawa zaman.
Ba iya fassara mana musamman menene da menene za a iya amfana da shi.
Na fara faɗa miki cewa idan aka dinga ce maka kawo nan zaka san cewa akalla ba a kasar ba matan nan tana tausaya maka.
To Allah ya sa akwai irin wannan maza.
Kin fahimci haka? Na biyun su shine ko babu komai kana cikin ɗakin ka, in ka fito kai miƙa ka leƙa wannan ɗaki ka ce ya kuke ayi wasa da dariya a koma wancan da sauransu, in an yi kicibis an zauna a falo, to wata magana za ta iya zuwa. To amma ina so don Allah don Annabi mu fahimci wani al'amari, duk inda mace ta kai ta kawo bisa ga hankali da tarbiyya da ilimi, wallahi tunaninta daban yake da nan namiji.
Da na tattauna da matan sun yi min korafi akan cewa yanzu ma mazan wato a wuya suke, in yara suka yi wasa sai masifa, in aka kunna TV su ce an masa sa musu ƙara, in aka bar falo aka bar su kaɗai su ce an wulakanta su ne ake yi. So matan sun ce sun rasa me za su yi su burge ku. To ni yanzu muna son mu ji daga bakin ku, shin a wannan lokacin da muke da shi wanda ba a sa mana ranar komawa bangarorin mu ba, aiki ne ko makaranta, akwai mafita, akwai yanda za a inganta wannan zamantakewa ya zama mai daɗi?
Zamantakewa ya danganta ga
tashin farko ya aka taso
ai an wuce wannan tunda an riga an yi bannan tun farko yau dai wannan dan daman da muke da shi ya za a yi kankan sa
to yanzu gyaran da za a yi
gyara ne
mu dan ji dadin zama
gyara ne duk yanda aka yi bannan ana iya gyara
to ai gyara
ai na farko shi namijin da yake zanne dama na farko mazan sun kaso akwai wanda shi dama tun asali shi a tashin sa shi dama bai saba da irin wannan gantalin ba shi dama in kin ganshi ya fita waje to dama ya fita ne ya je nemo abin da za a ci kuma da ya samu yana abin nan din sai kamo hanya sai ya dawo in ya dawo gida kuma shikenan bai in kin ganshi ya fita
sai Allah ya kai mu kuma
in an kira sallah to kin ga shi wannan dama an riga an saba wannan matsa amma wanda bai saba ba wanda tun asali rabon shi da a ce ya zanna ni inda nake ganin fa'idar wannan shine na farko dai a yanzu musamman yaya akwai su yayan da musu san iyayensu ba hakikanin sani sai a sakamakon wannan domin me yanzu yaro zai tashi ya farka ya gaga baban shi ya ini da shi
amma idan ne kila safiyar sallah ne tunda lokacin da kawai ke ganin baba
ba shike ba to wannan zai ƙara fahimtar da iyaye waɗanda suke da tunani
da kulawa
su ankar da waɗansu ɗabi'u su ga cewa lokacin da suka bar ba sa kula da wannan sai yaro sun dan dauki waɗansu hanyoyi da za su dauka hanyoyi
da za su fahimci me iyalin suke
ciki
ina yau a ce kawo gobe a ce kawo kin ce babu ranar karewa
gaskiya ba sa
amma abin da ke aljihun ka akwai ranar karewa
tabbas
abin da ma za ka saya da abin da ke aljihun abin da aljihun naka shi
ba daman ba dama ne mijin yake da shi ya zauna da matar ya ce kin ga dubu na 100 ne ko dubu na 20 ko 10 ne ya rage mana kuma kin ga ba ranar karewa
ba Allah ya
haƙuri shawara
da ke ba mata ake wannan
to ka gani shin yadda
Allah ya haƙuri ba
a ga wannan
ai ta mace
mata
ake wannan
ba mata ake wannan ba mata suna tausayin mu ba mu ce ba mu ce amma kuma suna da dabara wato mukan manta da waɗansu al'amura da suka yi ta faruwa yau ne muke so mu bai wa kawunan mu gaskiya
alal misali a rika
korafin cewa wance takan rage kuɗin jefa ne to suka yi
haka ai inda ka ga mata gaskiyanka
ita kuma kuma Hajiya Binta
bai da zaki zo ki san da gaskiya ake fada babu abin da zai taɓa faruwa
ka ga mata
ka san wannan babban ya
ba
a yanzu wata kila ki je ki sake bincike cikin mata ki san a kafar Hausa akwai abin da ya kira adashi
me kenan
adashi
o dan ajiyan nan da ake dan taimaka
mu da yaran gaba kin san da cewa a yanzu ta kai a anguwanni adashin nan idan bata samu sisin kobo daga wajen ka kai miji ta yi wannan kwangin ta zuba ba shinkafar ka za a dauka ana a shinkafar
sai ku ta sun ji
wallahi ina sanar da ke ga nan zabi
amma
shinkafa ake yi ba a ce to yanzu kwatankwacin
sa a duba shi wannan adashin da yake ba maudu'in da muke kai bane shi kullun da in ta samu gidan sam take yi ko jirgi take saye
a gaba a
ko ne a
gaba da liki da
liki da birgi wa
zuwa wajen biki
daga a gaba
sai ya ce ni to Allah shi ne ko ta ce ba bata dame ka ba
da kudin ka amma kai shin kuma ka zo ka
amma lokacin da zaka nemi misali ka bata a wannan lokacin kire da ba zaka bata dankwalalle ba amma da naira 10 naira 20 da ta tsara
to gaskiya
ta fanshe ka sannan idan ba magi da gishiri ba ka jiran ka idan yaran ka suna ciwon kai bata jira ka ba idan suna neman wani abun bukata ko biskit a ciki za ta yi mallai aya kamata a appreciate ta wato a yaba mata
bari
da ta yi maka kwange
bari mu mata
a gudun da yayi gurin ka da ya karda dawa
bari mu mata gori
a'o dan tsaya saboda wannan zama
ai wato irin abubuwan da ake fahimta a cikin dan kenan domin babu wani wata hanya ta bayyana irin wannan da ta wuce wannan wanda muke yi
to
amma abinda nake so a fahimta wannan lokaci ba a ce ga iyakacin sa ba
gaskiya
a kullum kuma bukata ake da ita kudin nan da ake magana ita ce shine kadai abinda za a iya biyan bukata da shi shi karewa yake tunda burburin shi ake kaman masa ko ba haka ba randa babu
ka 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 ka
nisa ba, ta leka wata anguwa a jihar Kaduna ta gayyato mana bakuwa a filin kwalamarmu.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da zuwa filinmu na kwalam da makwala shi a sashenmu na yau da gobe. Yau ina tare da malama Amina wanda za ta kawo mana girki irin na Hausa musamman kwalam da makwalashensu na gargajiya. Malama Amina, bismillah.
To assalamu alaikum jama'a, ina hawuninku ina gajiya, zan gabatar muku da kwalam da makwalashenmu na gargajiya mai suna Shashaka. To da farko dai abubuwan da ake bukata in za ka yi wannan kwalam da makwalashen, za ka buƙaci tsakin shinkafa ko tsakin masara. Na biyu kuma za ka tanaje manjanka, na uku kuma za ka tanaje yajinka wanda ya ji magi da kayan kanshi da komai da komai dai. Da farko dai in za ka fara sai ka sa ruwanka a wuta, ka tabbatar ka tsaftace ruwanka, sa a wuta. In ka sa a wuta, to in aka sa ruwa a wuta sai a rufe shi, sai a dauko tsakin katin dai, tsakin dai yana da kyau sosai, to za ki iya sa ruwa ki rage shi, kin san wani zubin zai ko bakin aje ko baki ko kin aje zai ba zaki expecting akwai yana da kyau wani zubin kuma wani abu zai shiga ciki
ko kuma duwatsu ba
ko duwatsu haka. To sai ki rage shi, in kin rage shi sai ki tsane shi a abin tsane wannan abin tsane abu dai haka. In kika tsane shi sai in ruwan ki ya fara tausa sai ki zo ki zuba shi, ki ringa deba kina tuka wannan, ki dauka abin tuka tuwan ki kina
jafe
na mutiya, kina tuka shi kina tuka shi ki wannan kina tuka shi ai dai yayi kauri daidai kamar yanda ake yin talge. In kamar yayi kauri to sai ki da ki ringa jin yake dan rufe shi kadan. Ya ki ga ya nuna
kamar minti 2
ko 3 kamar to zaki ma da in ya nuna zaki dan jin zaki fara jin kanshi haka kamar nuna kamar abu ya nuna haka. To sai ki nemi turanki ki wanke shi ki ajiye shi, kin riga kin wanke turanki da man kin ajiye shi, sai ki dauka ludayi. In ki dauka ludayi sai ki ringa dibowa kina dan
gaba ko shi wannan talge.
Ya talge zaki ringa dibowa sai ki ringa sa shi a cikin tray. Kina diba kamar da zaki kala yadda kare yara suke kalallaban su din
nan.
Kowai na haka. Yauwa. To
gida-gida kenan za a yi
a gida-gida za a yi ki ringa zuba shi kina diba kina da ludayin nan kina diba kina sa shi a tray kashi. To bayan kin gama sai ki dauko sai ki ga ruwanki na gefe dama, ludayin nan da kika amfani da shi za ki ringa dangwala a ruwa da kasan ludayin kina dan tattabe shi din yayi fadi.
Shi wannan wannan talken da aka zuba a tray sai kuma ki mishi rami
kenan. Sai a ringa mai rami a dan tattabe shi ɗanyi rami in yayi rami to daman kafin ki gama ma zaki ga ya huce wannan yajin ki dinan da kika tanada, sai ki zo ki barba da shi akai. In kika barba da shi akai to sai ki zo ki samu dama akwai soyayyen manjan ki, an fi son manja yafi bada sha'awa in kika yi shi. To sai ki zo ki barba da wannan yajin nan da kika sa, ki zo ki sassaka shi daman aikin yayi rami to manjan zai tsaya akai da yajin, sai ki barba da shi ki zuzzuba akai. In kika zuzzuba akai zaki ga ki ga abin ya bada sha'awa. Akwai dan wannan ke zaki kosa ba ki ci ke da kika yi da kanki zaki ci bari ya tsaba
kanan zamfara
gawa
lalle ko wanne ne yansu zai
rabu ga miyar zai tsinke gashi da ban sha'awa.
To shi wannan kwalam da makwalashi,
kwalam da makwalashi na Hausawa shine Shashaka.
To sai mun sake zagayowa da mun ji wayansu daga cikin kwalam da makwalashi.
To insha Allah.
Sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da take a gabatarwa Zahra Aminu Sahi, da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce taku Aminu Buhari Auna daga nan birnin Washington DC, kuke sallama da ku, ku huta lafiya.